أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 36 04 15 55 ko kuma tuka adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 15 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1445 bayan ranar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 30 ga watan Satumba na shekara ta 2023. Kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Fani Umar Jalimu babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake babu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akabakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanin mu ne cewa cikin sallolin mu guda biyar na farilla da kuma sallolin mu na nafilfilu wajibi ne ga masallaci ya karanta suratul Fatiha. Wannan sura suratul Fatiha sura ce mai girman gaske, sura ce wacce ke kunshe da ma'anoni masu tarin yawa, sura ce wacce take da daraja da falala ba ƙanƙanuwa ba. Tana da sunaye da dama, daga cikin sunayen ta akwai Al-Fatiha, saboda ita ce aka buɗe littafin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muke gani a cikin mushaf. Sannan yana daga cikin sunayen ta Al-Ummul Kitab, saboda ta kunshi duka ma'anoni ko kuma wasu batutuwa da Al-Qur'ani ya zo da su, to ta kunshe su ta yi ishara zuwa gare su. Haka nan wannan sura ana kiranta da Sab'ul Mathani, wato ayoyinta saboda ayoyinta bakwai ne, sannan kuma ana maimaita karatunta a kowace sura, a kowace raka. To kasancewar wannan sura sura ce mai falalar gaske, kuma yana daga cikin abinda wannan sura take banta da shi. Tana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da saukar masa da wannan sura daga sauran annabawa duka. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud cewa ta rana mala'ika Jibril yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ɗaga kansa sama sai ya ce hadha babun qad futiha babun min abwabis samaa lam yuftah min qabl al-yawm, an buɗe wata ƙofa ta sama, wannan ƙofa tun da ake ba taɓa buɗe ta ba. Sannan kuma ga mala'ika nan ya sauko ƙasa, mala'ikan da tun da yake bai taɓa saukowa ƙasa ba. Wannan mala'ikan ya zo yake cewa abshir bi nuraini, yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abshir bi nuraini qad utitahuma lam yu'ta nabiyyun qablaka qat, kayi albishir ko kayi farin ciki da wasu haske guda biyu da aka baka su ba wani annabi da aka taɓa ba waɗannan haske guda biyu. Ita ce suratul Fatiha wa khawatimu suratul Baqara, wato suratul Fatiha da kuma ƙarshen suratul Baqara. Babu wani wanda zai karanta harafi ɗaya daga cikin wannan sura face an ba shi abinda ya nema a cikin wannan karatu. Wannan yana nuna muka cewa ita wannan sura ta Fatiha sura ce da aka keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, kuma da abinda aka ce an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam na Alkur'ani, to babu shakka al'ummarsa tana tare da shi a cikin wannan abu, to su ma za su yi tarayya da shi cikin wannan falala, cikin wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi. Wannan sura ta Fatiha sura ce wacce wasu malamai suna ce mata Al-Shifa, wato saboda abinda ta kunsa na warkarwa waraka ce ga cututtukan zuciya waraka ce ga cutar riya cutar shirka cutar munafici cutar hasada duk wata cuta da ta kan iya ta damu zuciya ko ta kashe zuciya wannan sura tana warkar da ita Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana fadar cewa iyyaka na'budu shifa'un ko ilajun min ar-riya wa iyyaka nasta'in ilajun min al-kibriya wato iyyaka na'budu waraka ne ko magani ne na riya sannan wa iyyaka nasta'in ko maganin girman kai da nuna isa to mutumin duk da zai bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya bauta ma wani tare da shi ba kaga ya tsarkake zuciyarsa daga riya ya tsarkake zuciyar shi daga duk wani abu da ya danganci riya kamar yi dan a gani haka nan wanda zai dogara ga Allah subhanahu wataala ya nemi taimakonsa ya kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala ya ji tsananin bukatuwa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wannan zai cire masa girman kai domin zai tabbatar da shi bawa ne kuma babu wani abin da zai iya wa kanshi ba tare da taimakon Allah subhanahu wataala ba saboda haka yace mata ilajun min al-kibriya wato warkarwa ce daga girman kai wannan sura kamar yadda zamu ga sura ce wacce kunshi wato abin da ya shafi kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat ta kunshi tauhidin rububiyya wato tabbatarwa da Allah subhanahu wataala ayyukansa da jingina masa ayyukansa shi kadai da kadai ta shi wajen waɗannan ayyukan nashi cewa shi kadai ne mahalicci shi kadai ne mai bayarwa mai hanawa mai azurtawa shi ne mai saukar da cuta shi ne mai yayata shi ne mai daukakawa shi ne mai kaskantawa shi ne ba da mulki shi ne mai kwacewa duk wani aiki wanda shi kadai yake yi to nashi ne wanda ita ce shine tauhidin rububiyya tun daga farkon surar zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya bude ta da alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari su tabbata ga ubangijin halittu ma'ana shine mahaliccin su shine mai mulkin su shi su bayin sa ne shine mai azurta su mai basu lafiya mai tafiyar da al'amuran su gaba daya wannan ita ce ma'anar rububiyya sannan ce ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai wannan akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sunayensa mafiya tsarki mafiya kyau mafiya kamala daga cikin su akwai ar-rahman akwai ar-rahim farko su sunan Allah wanda shine lafzul jalala wanda ya fara zuwa a ayar farko wanda sauran sunaye kuma duka suna komawa ne ga shi wannan lafzul jalala domin akan sifanta Allah da sunansa da waɗannan sifofi da suka zo baya to kaga wannan shine ake cewa tauhidul asma'i was sifat ma'ana kadaita Allah subhanahu wataala da sifofinsa mafiya kyau a danganta masa sifofinsa kada a danganta wa kowa wannan sifa wadda take Allah ya kibanta da ita kada a kira wani ar-rahman ko a kira wani ar-rahim da irin wannan kamala sai Allah subhanahu wataala sannan kuma yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kuma kaga tauhidul uluhiyya kenan tabbatarwa da Allah subhanahu wataala bauta shi kadai ne ya cancanci a bauta masa duk wani aikin da sunan shi ibada duk wani aikin da zaka kira shi ibada ba a yi ma wani sai Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka kaga a cikin ayoyinta na farko ta kunshi duka waɗannan nau'uka na tauhidi gaba daya tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat waɗanda kuma akan su ne duka wani nau'i na tauhidi yake zagayawa duk wani abu na tauhidi to yana komawa zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku bawa ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicci kuma da sifofi na ayyukansa za a danganta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani a cikin su ba sannan bawa ya yarda cewa Allah yana da sunaye da sifofi mafiya daukaka mafiya tsarkaka mafiya kamala ya ar-rahmanur rahim sannan bawa ya yarda cewa Allah kadai ake bautawa babu wani wanda ya cancanci bauta sai shi ko a sama ko a ƙasa cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin salihai ko sauran halittu da ake gani manya da kanana a sama ko a ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wannan shi ne tauhidul uluhiyya saboda zaka ce tauhidi ya kasu gida uku to baya wuce daman waɗannan abubuwa kowa ne ne ba zai magana tauhidi ba zai wuce yayi magana akan waɗannan abubuwa guda uku ba ko da yayi magana akan rububiyyar Allah ko yayi magana akan sunayen Allah da sifofinsa ko yayi magana akan tsarkake Allah da bauta kadaita shi da bauta shi kadai babu wani abu ko ba bayan wannan duk wani abu da za a yi magana akan sa na tauhidi to yana komawa da zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku ayi maganar ranar lahira da maganar ayyukan da Ubangiji subhanahu wataala zai yi da hisabi da zai tsakanin da bayansa da sakamako da zai yi wa waɗanda suka tsaye da tauhidi ko kuma sakamako da waɗanda suka keta alfarmar tauhidi saboda haka dai abubuwan da suka zo a cikin surar suna cike waɗannan abubuwa guda uku za mu ga cewa surar ta kunshi ishara zuwa ga sharuɗan karɓar ayyuka duka ayyuka Allah subhanahu wataala baya karɓar su sai su cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine ya zanto an yi abin dan Allah ba a yi shi dan wani Allah ba ba a haɗa Allah da wani cikin aikata wannan abin ba duk wata ibada da aka haɗa Allah da wani a cikinta Allah baya karɓar wannan ibadar sai dai wacce aka yi ta aka tsarkake shi kadai a cikin yinta wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin bali Allah fa'bud allati Allah kadai zaka bauta masa haka nan yace ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah shi kadai suna masu tsarkake addini gare shi bali Allah dinul khalis ga addini tsarkakakke tatacce na Allah ne subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ikhlasi a ayoyi da dama a cikin alqur'ani za mu ga wannan sura ta yi ishara zuwa ga ikhlasi wanda sharadi daga cikin sharaddan karba ayyuka shine fadar Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa kai kadai muke bautawa aka gabatar da iyyaka shine al-maf'ul akan fi'il wa fa'il akan al-ma'abun al-amil insa dan a nuna cewa babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kadai wannan shine abin da ake kira ikhlasi sannan kuma surar ta yi ishara zuwa ga sharaɗin karɓar aiki na biyu wanda shine dacewa da tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam ko dacewa da shari'a shine a faɗar Allah subhanahu wataala ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici shine tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa koyarwarsa da ya yi a lokacin da yake karantar da al'umma addini abinda ya koyar da su ya nuna musu cewa wannan shi ne addini to wannan shi ne siratul mustaqim Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ku bi ta kada ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da hanyarsa hakanan annabi Allah yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa nittaba'ani wa ma ana bi subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen kul kace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ala basira ina kira zuwa ga Allah bisa hujja ana wa man ittaba'ani ni da wadanda suka bi ni fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikeen ba na tare da masu shirka kaga anan Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa duniya cewa hanyar sa guda daya ce hadhihi sabili ita ce hanyar Allah guda daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare ta to bin wannan hanyar da tsayawa a kanta da kwatanta abinda ta zo da shi wannan shi yake kira al-mutaba bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa a cikin koyarwarsa wanda sai da wata hanyar wannan ne aiki yake zama karɓaɓɓe bayan ikhlasi shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cikin musnad Imam Ahmad da sauransu yake cewa khatta lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani zane wanda yake a miƙe tutar yake cewa hadha sabilullah wannan hanyar Allah ce wannan ita ce hanyar Allah ثم خط خطوطا عن يساره وعن يمينه sannan yayi wasu zanin duka yayi wasu layi a daman wannan zane guda daya layi guda daya da kuma wasu layi wasu a hagunsa sai ce to wannan kuma hanyoyin babu wata hanya face akanta akai akwai shedan wani shaidani yana kira mutane zuwa gaban wannan hanyar sannan sai annabi ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi wannan ita ce hanya ta guda ɗaya mai kakkiya ku bita kada ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da hanyarsa saboda haka hanyar Allah subhanahu wataala ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar don haka babu wani aiki da yake zamo karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wataala sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu wato ya kasance an yi shi don Allah kuma sannan ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk aikin da aka yi shi dan Allah amma kuma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aiki ba zai zama karbabbe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda duk ya kirkiri wani abu cikin al'amarin mu wannan wato addini ma laysa minhu wanda baya ciki fa huwa radd to an bayar masa da kayansa a wata ruwayar a muslim yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda duk yayi wani aiki ba da umarnin mu ba to an yi watsi da aikinsa saboda haka babu wani aiki da zai zama karbabbe a gurin Allah subhanahu wataala sai ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu wanda su ne Allah subhanahu wataala yake cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كجيني كوي متني كمركو دأكي يمس دأكي يمس وحي شي واباب وانا أبن بوتار قسكيا أبن بوتار كو دقسكيا بناديني فمن كان يرجو لقاء ربه دا هكا ودوان بيكي فاتن هدورا دا أبنجي جنسا وهدورا سا دا أبنجي جنسا تيكيو فليعمل عملا صالحا ويكي كاوان أيكي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كي حد وني تعالى له وتر وبنجنسا يكي كاوان أيكي ما أنرس شيني يا أيكي دي داتي لكوير والنبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح شيني أيكي دي شريعة تزول شيني إبادة النبي صلى الله عليه وسلم يكوير دي الأمة سا ونن شيني العمل الصالح ونن كاك شيني شرط إيدا كشكين شرط دا قدابيو نكر مرأيوكا شيني المتابعة كو تجريد المتابعة sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani tare da bautar ubangijinsa wannan shine ikhlasi shine yi dan Allah kada ya mutun yayi abinda yake bautar Allah ne amma yana hararo wani abu ba Allah ba to kaga wannan sura ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu wanda sai akan su ne ayyuka suke ginuwa to zamu ga cewa kenan surar ta haka ta kunshi abubuwa ta kunshi tauhidi ta kunshi ishara zuwa ga tauhidi da nau'ukan sa gaba ɗaya guda uku ta kuma kunshi ishara zuwa ga ibadat abubuwan da suka zanganci bautar Allah da kuma sharadin yadda ibada za ta zama karbabbiya sannan kuma ta yi ishara zuwa ga waɗanda suka fandare waɗannan abubuwa ko dai ta hanyar ta bangaren ikhlasi ko kuma ta bangaren mutaba ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima su ne annabawan Allah da salihan bayi da waɗanda suka bi tafarkinsu Allah yana cewa wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah yake cewa wanda duk ya bi Allah da manzo to wanda yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah ce ma da Allah da wannan tawaga. Wannan tawaga ita ce tawagar masu tafiya akan as-siratul mustaqim tafarki madaidaici. Su ne waɗanda suka daidaita aikin su akan bin tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala cikin dukkan wani nau'i na tauhidi. Su ne waɗanda suka daidaita aikin su wajen yin ibada a bisa koyarwar da Allah subhanahu wataala ya yi musu. Kuma suka yi ta dan Allah ba tare da hararo wani kaso ko wani nasibi daga wani ba waɗannan su ne alladhina an'ama Allahu alaihim wanda duk yake tafiya tare da wannan tawaga to babu shakka yayi sa'ar samun tawaga yayi dacen samun tawaga wanda za ta kai shi zuwa ga abin da zai faranta masa rai a rayuwarsa ta har abada kuma duk wanda yake cikin wannan tawaga to kada ya ji kadaici ko ya ji kewa ko da shi kadai yake rayuwa inda yake rayuwa koda duka waɗanda suke kiwaye da shi sun saba masa matukar dai yana kan wannan tafarki to ya sani yana tare da wata tawaga wacce ba a samun kewa dan ana ba a samun kewa idan ana tare da ita saboda haka hanyar su ita ce hanyar da take kaiwa zuwa ga abinda ake so a samu shine gidan aljanna ita ce take kaiwa kuma zuwa ga kubuta da tsira daga abinda ake so a kubuta daga gare shi shine wutar jahannama faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz Allah ya ce duk wanda aka kautar da shi daga wuta aka kuma shigar da shi aljanna to wannan ya samu babban rabo saboda haka akwai ishara zuwa ga dukkan bayin Allah da suka gabata da waɗanda ma za su zo nan gaba waɗanda suka yi tafiya akan hanyar Allah kuma duk wanda yake tafiya akan wannan hanyar to yana tare da su sannan yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin ba waɗanda kai wa fushi ba ba kuma batattu ba ba waɗanda kai wa fushi ba wanda aka yi wa fushi su ne waɗanda Allah ya ba su ilimi ya sanar da su amma suka take sanin suka take ilimin suka bi san zuciyarsu suka yi abinda suka ga dama suka bace suka batar Allah yana cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا كو اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم kada ku wuce iyaka cikin addininku wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl kada ku bi soyayyen zukatan wasu mutane da suka bace da tuncan baya sun bace kuma sun batar da yawa daga cikin mutane sun bace kan hanyar Allah waɗanda su ne nasara saboda haka yahudawa Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi amma suka take ilimin suka yi abinda ransu yake so Allah subhanahu wataala ya ce sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sarai kamar da suka san ƴaƴan cikin su ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun Allah ya ce sun san shi sarai kamar da suka san ƴaƴan cikin su amma wata kungiya ko wani bangare daga cikin su na boye gaskiya alhalin su na sani saboda haka sun san abin da suke yi din nan ba daidai suke ba sun san hanyar da suke bi ba mai kyau bace amma sun zabi su bi ta saboda hasada saboda ya za a yi aiko da wani annabi ba a cikin su ba ba a cikin banu Isra'ila ba ba a cikin Yahudu ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi fushi da su ba'u bi ghadabin min Allah ba'u bi ghadabin ala ghadab Allah ya ce suka koma da wani fushi akan wani fushi sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman nasarar Allah da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi balanatullahi ala alkafirin bi'sa ma ishtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى yace sun kasance kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga yawa kafirai idan fada ya hada su cewa za a aiko da wani annabi cikin annabawan Allah za mu hada kai da shi mu yi imani da shi mu yake ku mu karya ku to lokacin da Allah ya aiko annabi suka gaba daga cikin su ya fito daga cikin abokan fadan su larabawa sai suka kafirce wasu saboda kawai tsabar zalunci da tsabar hasada Allah ya ce sai suka koma da wani fushi akan wani fushi can baya daman sun yi abubuwa da yawa da suka fusata Allah da shi kuma yanzu gashi sun ƙara yin wani abin da fushin Allah ya ƙara tabbata a kansu saboda haka waɗannan ba ilimi suka rasa ba na sanin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama a'a kawai san bin san zuciya ne kawai sai kuma kaga wannan su sun kamu da cutar fasadul irada wa fasadul qasd wato sun kamu da cutar mummunar manufa mummunan kuduri mummunar zuciya shi zuciyar su ta lalace sai kuma yace waladdallin ba batattu ba batattu su ne waɗanda suke yin addini da ka ba tare da ilimi ba ba tare da sun karanta ba ba tare da sun ga wata hujja ba kawai sun tashi sun ga ana yi ko kuwa a'a sun ga wasu manyan su suna yi su ma suke bin su ido rufe amma ba hujja ce suka gani gamsasshiya ta cewa su yi wannan abu ba wanda ita ce dabi'ar nasara wadanda suke bautawa Allah bisa abinda suka ga manya-manyan malaman su wanda suka bar harin hayar Allah suna yi Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai riki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da masu bautar cikin su arbaban iyayen giji ba Allah ba har wani daga cikin su yake cewa ya rasulullah bayan ya musulunta shine Ali ibn Hatim yake cewa ya rasulullah ba mu kasance muna bauta musu ba wato ba ma yin sujjada a gaban su ko mai wani abu da bauta a gaban su Nabi ya ce a ba suna halatta muku haram ku yadda ba kuma suna haramta muku halal ku yadda ba yace ita to wannan ita ce bauta musu din saboda haka suna bin shugabannin su da manyan su ido rufe akan abin da suka tashi suka ga ana yi ba tare da hujja ba wadannan su ne adhaluna su ne batattu to kaga su sun samu bacewa ne ba wai ta fuskar mummunar aniya ba a ta fuskar mummunan aiki don haka mutum ba zai samu kukuta ba sai ya samu wato kukuta daga mummunan nufi mummunan aniya kamar yanda yahudawa suke da ita kuma ya samu kukuta daga mummunan aiki shine na nasara su wadancan ta fuskar kudurin su ne zuciya su ci ta lalace ya zanto suna ganin gaskiya sun take ta su ko waɗannan ba su san gaskiyar ba ne kawai aikin nasu ne yake suke ta yin shi a cikin duhu a cikin jahilci to musulmi yana neman Allah subhanahu wataala ya dora shi akan hanya madaidaiciya hanyar annabawa hanyar da take dauke da kadaita Allah subhanahu wataala hanyar da take cike da bin annabi sallallahu alaihi wasallama akan aiki a cikin aikinsa da ikhlasi cikin aikinsa ya kuma kawar da shi bin hanyar waɗanda suka bace tare da cewa Allah ya ba su ilimi ko suka bace saboda jahilci Allah ka samu dace
ta misa mami malama isa kala alkhairi wata bayan mata farko ayo ta zo daga wanda take cewa malam wata ce ta yi aure a bayan tana da auren kuma sai mijin nata ya kasance ba ya iya daukar wayyar ta ta yau da gobe alhalin kuma yana da dama to sai take yi magana da wani saurayinta na baya har suna soyayya amma shi saurayin nata bai san cewar tana da aure ba daga baya sai auren nata ya mutu kuma sai suka ci gaba da soyayyar da wannan saurayin shi take tambaye malam ya halatta taruwa dan saurayin a yanzu
to magana cewa ya halatta ta aure shi shi saurayin shi ya kamata ce ya halatta ya aure ta saboda ai ita ce mai laifin anan tunda ta ce shi bai sani ba shi bai san cewa ba tana da aure ba ya ta cewa tana nan a buruwarta bata yi aure ba shi ta yi aure tana cin amanar mijinta ba a gyara kuskure da kuskure ba a gyaran kuskure da kuskure idan mutum ya yi kuskure kai kuskure to wannan kuskuren da kai ba zai mai da abin ya zama daidai ba idan ya zanto shi baya daukan dawainiyar cinta da shanta da bukatunta ne da gobe wanda yake suke na larura to kamata ita koka ma waɗanda suke da alhakin su nema mata haƙƙinta a gunsa ko kuma in zaman ba zai yiwu ba shikenan ya sallame ta don yana daga cikin abin da alƙali yakan yi sake a kansa shine idan ya zanto miji ba zai iya riƙe matarsa ba ta fuskar ci da sha alƙali yana iya cewa ya sauwaƙe mata saboda haka tana da haƙƙin ta nemi haƙƙin rabuwa da shi idan ta san cewa in ya tabbata cewa baya iya riƙe ta amma ta ci gaba da zama a tare da shi kuma tana hulɗa da wani can har tana karɓar kuɗaɗen sa har tana mata aure wannan ba mata arziki ba ce kuma shi ma in ya fahimci haka to bai dace ya nemi irin wannan mata ya aura ba ana son mutum zai aura ya aure zatiddi mace mai addini mace mai kame kai mace wadda ta san ya kamata ta san abin da ya dace ta yi da ta kiyaye haƙƙin mijinta salihatu qanitatun hafizatun lilghaib ba wadda take ballagaza ko take marar addini marar kama kai wannan bai dace mutum da gangan yana sani aure ta ba saboda haka yanzu ba wai ita ce za ta take in kamata ta ce ya halatta ta aure shi ba shi ya kamata ta tambaya ya halatta ya aure ta saboda irin wannan katobara abinda ta yi mijin ta wancan shi ma in ta kama za ta iya masa tunda ya zama halinta ne saboda haka irin waɗannan matan wanda suka ci amanar mazajensu na baya ba da cewa mutum yana sani ya aure su sai dai wani tsautsayi bai sani ba wannan kuma wani abu ne daban ko kuma sun yi wani tuba tuba na tsawatan nasuha tuban da ya bayyana a cikin ayyukansu da ɗabi'unsu da halayensu to shikenan tuban irte tuba shikenan tuba tana kankare abubuwan da aka yi a bayan laifuka
sai yi mai wannan sakon shi kuma yake cewa malam me ne hukuncin wanda ya bayyana wa matar da take cikin idda yana son ya aure ta kuma idda ce take yi ba ta kaba ba yace har ma suna waya da junansu to yace ya aikata wannan laifi ne ba tare da ya san hukuncin ba sai daga baya yace cewar abin da ya aikata babu kyau da haka sai ya rabu da ita ne na kula ta shi ka tambayar shin ko zai iya biyan wani abu ne ko ko azumi zai yi saboda ƙetare iyakar Allah da yayi ta wannan abu da ya aikata kuma ya halatta ya aure ta idan ta gama iddar
a baya halatta mutum ya nemi matar da take cikin idda ya gaya mata yana son ta da aure an yadda mutum ya wani shagube jirwaye da kamar wanka amma ba ya fito karar ya nuna cewa yana son ta da aure ba la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisaa aw aknantum fi anfusikum ali wallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa so haka Allah ya hana mutum ya fito karar ya shi yana son mata ta da aure har a shiga soyayya har a shiga baya da kyaututtuka da sauran irin abubuwa irin wannan to haka ta faru an yi zunubi in yana sane haka ya saba wa Allah ita ma in tana sane ta din ta san abin ta yadda ta haka ta saba Allah idan akwai jahilci rashin sani yasa aka yi haka to Allah subhanahu wataala yakan yafe wa mutum abin da ya bai sani ba amma da zarar ya sani to kuma sai ya yanke daga wannan abun aure ba zai haramta tsakaninsu ba dan sun yi wannan ko da ma suna sani sai da ce su tuba daga abin da suka yi na laifi amma ba za a haramta min yin aure tsakaninsu ba da ba a ɗaura aure ba da an ɗaura aure an tare ne aka gano cewa a cikin idda ya neme ta to shi ne wannan wasu daga cikin malamai ko jumhur daga cikin malamai suke cewa a raba su kuma babu aure tsakaninsu amma idan har ba aure aka ɗaura a cikin irin wannan yanayi ba to wannan ba a haramta masa aurenta sai dai kawai a ce sun yi laifi su tuba zuwa ga Allah shi kuma tuba zuwa ga Allah ba ya buƙatar wani azumi ko sai ka yi azumi ko sai ka yi yanka wanda duk ba a buƙatar wannan akwai abubuwan da ake cewa a yi kafara to amma tuba ba a cewa aka yi a yi wata kafara ba ba wani abu da za mutum zai illa iyaka dai mutum ya zanto ya yi nadama a kan abin da ya yi a baya kuma ya yi tunanin ya ƙudurci ba zai sake yin irinsa ba ayi tuba tuba daga zuci
to sai wannan mai tambayar shi ne ke cewa mala idan mutum matarsa ta ce dole sai ya sake ta shi kuma yana son ta yace ba zai sake ta ba har ta masa barazanar cewa za ta kashe kanta idan har bai sake ta ba to sai ba takarda amma bai rubuta saki ba a takardar yace ta rubuta saki daya ta saki kanta da kanta sai kuma ta rubuta din shine ke tambayar ta saku
eh da ban shi saki ko dai mutum yayi saki da kansa yace ya saki matarsa ko ya wakilta wani yace ya saka masa ita zai iya wakilta wani yace ka je ka ce wance na sake ta ko kuma a'a in wance ta yi abu kaza kaza ko bana nan ka sake ta duk zai yi sannan kuma zai iya bata zabi zai iya bata zabi yace ki zaba zama da ni ko saki duk abin da ta zaba ya tabbata ce na ba ki zabi ko mu zauna ko ku ci gaba da zama da auren nan ko kuma saki sai ce na zaba saki shi kan ta saku ko kuma ya ce da ita amruki bi yadiki al'amarin ki yana hannunki ma'ana gashi nan kamar da ya dauka takardar ne dan ga mata ce al'amarin ta gashi a hannunta yake sai ta ce ta ce ta saki kanta ta saki kanta saki daya shi kira ta saku to shi daman abin nashi ne kuma idan ga mata abin da yake naka ne ka babu wani ka ce yayi da sarrufi da shi ya halatta duk abin da yake sarrufi da shi ya zartu saboda haka ta saku abinda ake cewa irin wannan idan a majalisin ya bata yace gashi nan ki rubuta ka saki kanki to in ta yi a majalisin ta tabbata ta saku in kuma ta bar majalisin har aka wata fasa ba ta yi ba sai ko bayan wasu yan kwanaki ko bayan wata ɗaya sai ta yi to suka ce bai yi ba domin kila ya yi haka ne a lokacin don ya ga ya lazana ta kuma da lokacin ya wuce ba ta yi ba a nan wannan zaman to kuma shi kenan wannan damar ta kubuce sai dai in kuma wata zai bata saboda ka in a nan ya yago takarda ce gashi sai rubuta sakin da kanki da rubuta saki kenan ta sako na'am
to wani yake mallam mutum ne ya zalunci wani sai ya je su sabon layin waya ya rubuta masa wasika a matsayin yana neman ya yafe mishi abin da ya masa na zalunci amma kuma shi wancan da aka tura wasikar bai san wane ne yake neman gafarar ta sa ba sai kuma ya rubuto cewa ya yafe masa din duniya da lahira shi ne ke tambayar shi wannan yafiyar tai
ba haka ke yafiya ba haka ke yafiya ko ma sai ya laifi ya fake kawai ta abin nan in har so kake yafe maka so zaka ga ya musu cewa kai masa laifi in kayan sa ka dauka da wani lokaci zaka samu ma kayan mutum ne cinye ya cinye masa kayan sa ya cinye masa kudin sa ya karbi rance ya cinye ya kibin shi ko ya bashi wani abu ya so masa wani abu ya cinye kudin ya kiso masa ko ya dauki wani abun sa ba da izinin sa ba ya gudu da shi abubuwa ne wanda suke na zalunci kuma yaji cewa ai lahira sai an zo an yi wannan hisabi duk kankanta abu da ka cuti wani sai ka biya wannan abu to sai ya zo ya ce to bara ya sayi sim card ya tura sako ko ya rubuta a takarda ya bayar a kai cewa wani bawan Allah ya maka laifi dan Allah ka yafe masa ko ya ji sauki ko ya haɗu da ubangiji sai kenan shi kuma ya ga cewa to bawan Allah ya yafe ma bawan Allah a sharshe shi wannan mutunci ne kila za su gamu ya ce da ya kawo takarda ba ina neman yafiyar ka akan abin nan kuma ka yafe ma zai ce wallahi bai yadda ba ai bai san shi ne ba ba a neman yafiya a haka ya yafiya ka gaya wa mutum abin da kai masa yafe maka wannan laifin bai ainihi amma irin muna yi wa juna kuskure wani mun sani wani mun sani ba irin mu nemi yafiya ta a dunkule ce bayan Allah duk abin da na yi muku ku yafe mun irin wannan abin na kurakure da sukan iya shiga tsakanin mutum da mutum saboda zamantakewa ta yau da kullum wani babu komai amma wani abu bai ainihi wanda ka cuci mutum kuma ka zo ka ba shi abu a dunkule ka ce ya yafe maka ce na yafe maka kuma ka tafi kana cewa ai cutar da kai masa a baya wanda wataƙila ma bai san ka yi ta ba ka ai ka samu yafiya daga wajensa wannan ba daidai ba ne dole sai ka gaya masa mai kai masa sannan kuma ka nemi yafiyarsa a kan haka in yafe shi kenan.
To sai wannan mai tabbayar shi kuma yake cewa assalamu alaikum yake cewa malam yakan tashi a ƙarshen kowane dare ya yi raka wato sallar raka uku zaman tahiyya ɗaya shi ne ke tambayar shin hakan ya wadatar a matsayin qiyamul layli?
Na'am shi qiyamul layli shi ne sallar dare. Sallar dare akan yi ta a sanya ƙarshe ya zanta zanto witiri daga ƙarshe wato zanto akwai raka ɗaya da za a yi wanda ba ta da irwa to akan yi ya bulle da raka ɗaya akan yi da uku akan yi da biyar akan yi da bakwai tara sha ɗaya sha uku duk ya tabbata sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma ya yarda a yi haka yi ta hakan ya yarda sunna cewa ya bin sha a falyutin bi wahida bin sha a falyutin bi salasin bi samsin har zuwa ƙarshe so idan mutum ya tashi ya raka a uku a jere ba tare da zaman tahiyya ba wannan ma ya tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar witiri ana iya yin ta biyu a yi sallama a tashi a kawo ɗaya a yi sallama abinda muka fi sani da shafa'i da witiri ana iya yin ta ya yi ta guda uku ba tare da ya zauna ba ba tare da ya zauna ba surar da wasu suke cewa kada a yi amma kamar ina iya tuna cewa ita ma ta zo a sunna cewa a zauna biyu a zauna a yi tahiyya a tashi ba tare da sallama ba kamar sallar magriba cewa wannan hani ya zo cewa kada ku yi sallah witiri kamar sallar magriba amma baya ga wannan duka surorin guda biyu ko dai a yi biyu a yi sallama a tashi a yi kawo ɗaya a yi sallama ko kuma a yi su uku ɗin a zarce ba tare da zama a tsakanin su ba sai na ƙarshe wannan ya yi.
Sai wani tambayar da take cewa malam shin karatun alqur'ani da alwala wajibi ne ko kuma mustahabi ne?
Yin alwala lokacin karanta alqur'ani mustahabi ne ba wajibi ba ne abu ne mai kyau da mutum ya yi ya samu kamala ya samu wani yanayi wanda ladansa zai karu a kan wanda bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni akrahu an azkura allaha ala ghairi tahara ba na san in ambaci Allah ba cikin tahara ba cikin tsarki ba ya faɗi wannan lokacin da ya yi bauli ya je ya yi taimama ya ansa sallama kaga shi kamala cikin karatun alqur'ani shine ko zikiri ba umuman duk wani zikiri karatun alqur'ani yana daga cikin zikiri wani zikiri ma mutum in yayin shi tare da alwala to yafi kamala amma ba wajibi bane cewa dole sai ya alwala sannan zai ambata ba
sai ke kamalan suna tare da wani ne sai yake masa tallar wani abu da ake yi ana samun kudi online wanda yace shi ma yana ciki kuma ya masa tallar ne kasancewar ya ga auren wancan din ya kusa dan shi ma ya samu sauki wajen yin auren nasa to bayan ya shiga da wasu watanni sai abin ya lalace aka gudu da kudin mutane har da nasan ma yace amma kuma ya san wanda suka ba da kudin duba da yadda ya takura musu sai shi ma ya takura wancan din wanda suka ba shi kudin tun farko har ma ya fara biyan sa kudi ya bashi kusan kaso 20 a cikin kudin nasa wanda shi ba ma a fara biyan sa ba shi da ya kawo shi yace daga baya sai wancan din shi ma ya gudu ya zama na baya samu zato sai wancan da ya nuna wadin yazo yake cewa to lalle fa shi sai ya biya shi raguwar kudin sa shine ke tambaye mallam shin haƙin biyan kudin yana kan sa ne ko kuwa akan wancan da ya riga ya kudi da kudin
to ba zan san ya kuka yi abin ku ba wannan bayanin naka din ba zai iya bani surar yadda abin ya kasance ba bari in ce kai zaka biya shi ko kuma ba kai zaka biya shi ba amma dai abinda muke faɗa kullun shine irin waɗannan hanyoyin samun kuɗin na zamani wanda yawanci kawai bigi bagiro ne wasu abubuwa ne kawai wanda ƴan damfara suka yi yawa a ciki ko mutane san banzan su yayi yawa da ci ma zaune sun kawai so yake yana zaune kawai ya sa kuɗi kawai kuɗin ne ta haihuwa bai tashi daga nan ya je can ba kawai ya matsa wayarsa shikenan a ta ba shi kuɗi to galibi an fi cutar da irin waɗannan kuma waɗannan abubuwan na wallahi da ake yi ko na akan yanar gizo-gizo wasu kawai su zo su faɗi wasu formuloli a ce in ka bi kaza in kai kaza to za ka riga samun kuɗi kaza in ka sa kaza za ka riga samun kuɗi kaza na farko dai shi a kasuwanci na musulunci ba a cewa ga wani fixed amount wanda za ka haɗa kuɗi da wani ko haɗa kai da wani ku yi harka kawai kana da wani fixed amount wani kaso da baya canzawa a ce ka sa 200,000 za a riƙa baka 40,000 ko 50,000 duk wata ko ka sa miliyan 1 za a riƙa baka 100,000 duk wata kawai ka yadda da haka a karɓi 200,000 miliyan ɗinka duk wata kawai a yi maka alaɗin 100,000 baka san me aka samu ba na riba baka san asarar da aka yi ba kai dai kawai 100,000 nan kawai ka jita wannan babu shi a musulunci mudaraba da aka ce ana yi mudaraba kowane bangare yakan samu riba in an samu inda yawa ce samu da yawa in kadan ce samu kadan in asara ma ta shiga shi ma abin ta shafe shi sawa asara a cikin ribar ko kuma a cikin uwar kuɗi duka wannan tana shafar duka bangarorin guda biyu wannan ita ce mudaraba ta musulunci ana raba abin ne akan wato percentage cewa kana da kaza bisa 100 in an samu kaza kana da kaza bisa 100 ko kana da sulusi ko kana da sulusai ko kana da rubu'i ko kana da rabi nisfi haka ake tsara abin saboda ka duk abin da yazo daman kun yi rabi kawai shikenan in an samu 1000 ko raba 500 in an samu 500 ko raba 250 wato in yayi yawa ku samu da yawa in yayi kadan ku samu kadan wannan ita ce wato shine kasuwanci wanda musulunci ya dade shi amma ka zauna kawai ka ce ka sa kuɗin ka abu kaza duk wata za ka ba kaza na haramun ne kuma kana samun kuɗin ka sai ta hanyar haramu kana samun kuɗin ka ne ta hanyar haramu to kusan irin waɗannan abubuwa da babu Allah a ciki shi kansa wanda kake da shi baka gan shi ba ka san shi ba ku yi magana da shi ba baka san ina yake ba kawai latsa-latsa kake akan wayarka kawai kana ga wani suna yana fitowa baka san waye shi ba a ina yake wakilin mutum ne ko ko mutumi ne ko wani robot ne ma kuke chatting da shi baka sani shikenan ka zo ka sa kuɗi kwana biyu yana dan turo maka na jin daɗi shikenan kwana biyu ya fuskanci ka yadda da shi kai ma kuma ka yadda cewa a ana samu in da ka dan bada wani bangare na kuɗin ka sai ka ci kai abin nan fa da samu ban je ko ina ban yi komai ba kawai na dinga jin alert saboda ka inda 50-50 ake samu ka ci ka dinka dan ka samu 100 in gari yake baka ce barka kara dinka dan ka samu 200 to kuma kana dinka shi ba zai saki jiki ya ta san bai ta baka yana maka talala sai ka kwashe duk abin da kake da shi ka zuba shi ko yana baka karshe ba kai kwalayin barka jawo masa wasu duk ku zo ku an ce kudin ku sai kun gama abin da shikenan sai duk ku neme shi ku rasa ka buga ki fitowa sai daban anan ka ganshi a cikin wallahi ka ganshi a iska ka ganshi to ya bace bat cikin iska saboda ka buga in website ne ya rufe website din ka zo shiga babu hanyar shiga website din is closed saboda ka karshe ka shiga kamakami to kaga kai a irin nan ban san ta yaya dai kuka hadu da wancan mu kuma ya ka jawo wannan kan shin ka jawo shi ne akan cewa ka karbi kudin sa kai kasuwanci abin da ka samu na riba ka rika bashi a haka ya dauka bai san me kake yi ba bai san can kake zuwa ka watsa kudin ba ya yadda da kai ya dauka ya baka ashe kai kana watsa masa kudi ne can cikin wani wuri na babu to kaga anan yaudara da sa kai dole ka biya shi ko kuma a kai masa sharhi ga fa yadda abin yake ta yadda ka sa kudin ka ni dai na gamsu shi ma yadda ya saka to kiran abin kowa ya cutu tunda ya san me zai yi ba wai karɓo kudin sa kai ka je ka zuba masa bai san me kai a ina ka zuba masa kudin sa ba saboda ka ban san ta ina kuka yi ya kuka yi tsarin ba in yau cewa kai kana harka kasuwanci ya baka kudi za a samu alheri shi yanzu ci cewa kasuwa kake zuwa ka sai kaya ka sayar ashe kai can kake watsa su cikin internet bai sani ba ya dauki kudi ya baka kaje ka watsa masa cikin abin nan to zaka sai ka biya shi dan anan akwai yaudara a ciki sai ka biya shi shi anan maghbun ne wanda aka yi relation ne sai an biya shi in kuma a kaga ya masa a ai online ne akwai wani abin nan kaji buna shiga mu cike wasu mu musai wasu coins ko waye ka yadda ya ce ya yadda ya baka ka zuba shi kenan in aka tashi asara da kai da shi duk kuka ya sa ba kuma wanda zai ce sai wani ya biya shi to wannan ce ban san ya kuka yi abin ku ba ko kuka san ya kuka yi amma dai wannan shine abin da ya kamata a gaya muku
to sai wannan tambayar take cewa malam gadan kananun yara ne aka raba sai aka ajiye mu kudin a banki irin microfinance din nan to sai kuma bankin ya samu karya na rukucewa shi ne ke tambayar malam ya matsayin wanda ya ajiye da kuma magadan zai kasance
to ban san dokokin da suke hukunta irin wannan microfinance bank din ba ban sani ba zai wahala a ce dai babu wata doka ta cewa an samu wani abu na asara za su ɗauki asara ko za su biya asara tunda yawanci bankuna a yanzu ba ajiya ce ba bashi ne yanzu banki ba wai ajiya kake kai masa ba bashi ne kake bashi wanda ka bashi kuma ko asara ta same shi ba ƙa'idar musulunci sai ya biya ka sai dai in kai ka gada ma ka yafe masa duk da karɓi kuɗin ka bashi sai wata asara ta same shi a kai masa gobara kuɗin suka kone ko dukiyar da yake juyawa ta lalace ko barayi suka tare suka kwace to wannan ba shi zai sa kuɗin kai tafi ba kai da ka bashi yana nan a matsayin bashi sai dai in kai ka tausaya masa ka ce tunda ka kula da abin da ya faru ka yafe masa ko ka yafe masa bangare daga cikin abin da ka bashi to shikenan wannan ka kyauta masa amma ba haka ba to dole ya biya ka kuɗin kai ne wanda zai baka na haƙƙinka to kusan bankuna duk a haka suke shi yasa bankuna dan ka sa kuɗin ka banki yayi collapse wannan ba zai sa a ce kuɗin ka ya tafi ba kenan shikenan an kashe banza a ka'ida wanda suke da haƙƙin bankin dole su biya nemo kuɗin da su biya duk masu ajiya a cikin bankunan su saboda haka ba kai da ka kai kuɗin ajiya kai ne zaka biya ba shi wannan bankin da ka ajiye kuɗin a ciki shine zai dawo za a cike takardu a je a kai inda ya kamata a kai inda hukuma ce inda hukuma ne lokaci za ka ga cewa waɗannan microfinance banks din za ka ga cewa na hukuma ne hukuma take kafa su in kuma a wasu kamfanoni wasu bankuna ne suka kafa su ko wasu individuals to su ne za su ɗauki alhakin biya wa mutane kuɗaɗensu
sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam idan aka zalunci mutum kamar fadawa hannun yan bindiga ko aka yi wa mutum kwaci shin zai iya yi wa waɗanda suka yi masa hakan addu'a da annabi Musa alayhi salam ya yi wa Fir'auna da ya roƙi Allah kada su yi su tuba har sai sun ga azabar Allah?
Kada su tuba har sai sun ga azabar Allah. Annabi Musa bai yi wannan addu'ar ba. Ba wanda ya yi wa addu'a ya ce kai ya tuba. Zai yi masa addu'a kai ya tuba bayan shi ya zo da saƙo kuma aka ce masa wa'azi wanda aka ce kai wa'azi ai su ake tuba nan Musa ba inda yake kai ya tuba wataƙila yana ishara zuwa ga addu'ar da ya yi kamar suratu Yunus rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim to fasar da ya yi ba haka take ba wacce ya yi kasa tuba ba cewa ya ubangiji كباوة إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك كباوة فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا كباوة فرعون دمتا ننسى قالي لدوكيا تدنيا لدوكيا لقالي لدنيا يا أبنجي واندى قرشان أبين دسكي إيدي واندوكي شيني بتروا ربنا اطمس على أموالهم يا أبنجي كشاف دوكيونسو واشدود على قلوبهم كطلن تاو زكاتنسو فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب دون بذاسي إيماني وحرسي سنك عذابا مثلاني كاقبا شاي كسي إيماني با شاي بذاسي با واتو غنن ياي تمسو wa'azi yace to waɗannan mutane in ba azabar ka saka gani ba za su yi imani ba kaga ba cewa kai yayi imani ba sai ya ga azaba ba sai sai labari yake barwa ba za su yi ba kamar annabi Nuhu yake cewa in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara ce in ka bar su za su batar da bayinka kuma wanda za su haifa nan gaba sai fajiri kafiri kaga ba cewa ba kada a batar kada a shiryar da su har sai azaba ta same su so babu inda aka ce kakka yau roƙa mutun shiriya ta roƙa masa azaba
to mana Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan makakacin shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 360 1455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amari da mushe malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Umar Jalli OOM babban malami a sangare da zarin shiri da addini musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin isa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai Idris Hassan ya kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.